أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادوا أولا مسلاتي نال هج محمد اندمي أنان دمبو روت أغرمي دقو رجهر برنو أولا يمتي نرانر تلاتكو na ranar talata 18 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma yazo daidai da 8 ko ga watan 9 miladiya ta 2009. A wannan majalisi namu na 16, inda muke cikin tafsirin suratu Yusuf alaihi salam, wanda a halin yanzu muna dan cikin faifai na ƙarshe wanda mun kusa karkare shi bi iznillah. Ina fatan dai last speaker tana fita sosai ko? Ana ji sosai ko? To masha Allah. Za mu tashi akan aya ta 93 ko? Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذ ربوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يعد بصيرا وعثوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفن. وذلك القديم فلما أن على وجهه فارتد بصيرا wala alam aqul
mahifina yati basira, zai dawo yana gani. Watuni bi ahlikum ajma'in, kuma ku zo min da iyalanku gaba daya. Walamma fasalat al'iru, yayin da ayarin fatake suka bar Masar, qala abuhum, sai baban su wato Yaqub alaihi salam yace wa jikokinsa ko ƴaƴansa da suka rage tare da shi, inni la ajidu riha yusufa, ni fa ina jiwo kanshin Yusufa, laula an tufannidun, ba dan kada ku rena min hankali ba. Qalu, sai suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim, wallahi har yanzu kana nan cikin dadaddan kuskurenka dadaddan batanka. Falamma an jaa albashiru, yayin da mai wannan bishara yazo, alqahu ala wajhi, sai ya jefa rigar akan fuskarsa, fartadda basira, nan take dawo yana gani. Kala, sai ya ce alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, ba na gaya muku cewa ni na san abinda ba ku sani ba daga Allah. Annabi Yusuf alaihi salam ya ce wa ɗan uwansa su karɓi rigarsa su tafi da ita. Riga ita ce farkon tashin hankalin Annabi Yaqub alaihi salam, lokacin da suka je masa da rigarsa wato kace-kace da jini. Faja'u ala qamisihi bidamin kadhib, to yanzu kuma gashi riga ita ce za ta zamo ƙarshen ɓacin ransa. To haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara abu, ya ce to ga riga ta, ku tafi da ita. A nan an samu Isra'iliyar da dama, wasu suka ce rigar annabi Ibrahim ce wacce aka jefa shi wuta da wannan wuta bata ci shi ba, wannan rigar ita ce ya cire ya sa wa ɗansa Ishaq, shi kuma Ishaq ya sa wa Yaqub, shi kuma Yaqub ya ba wa Yusuf. Saboda ita ce aka ce su taho da ita. Wasu ma suka ce rigarsa ce. To ya za a yi bayan rigarsa sun tube shi sun tafi da rigarsa zuwa ga mahaifinsa, kaga ba rigarsa bace. To shi annabi Yusuf alaihi salam ya san cewa za a fita ne a jefa shi rijiya, daga baya a tafi har ya zama sarki, har ya aiko riga, don haka bara ya dauki rigar Ishaq abin nan, rigar da ya gada ya makale da ya tafi da ita har a jefa shi rijiya da wannan rigar. Kaga duk wannan abubuwa ne wanda a kwakwalwa ma ba za su samu mahalli ba. Saboda haka wannan rigarsa ce, riga ce da yake amfani da ita, ba wani abu bane. Rigarsa ce kamar yadda yace izhabu bi qamisi hadha, rigarsa ce, ba wata riga ta gado ba, ba wata riga ta musamman ba. Wasu ce ai riga ce ta mulki, dan saboda su yadda cewa annabi Yusuf alaihi salam din shine sarkin nan da suke zuwa, wato kada Yaqub ya yi mamaki ya dauka ko kuma wani plan ne aka tsaro masa. To saboda haka ga riga nan, riga ce ta saraki wanda ba kowa yake sa irin ta ba. A yayin da kuka je kuka nuna masa wannan riga, zai yadda cewa eh lalle daga wajena kuke, kuma ni ne Yusuf din. In kuka ce masa wannan sarkin ai shine Yusuf, ga ma rigarsa ya bamu a matsayin shaida. Wannan ba laifi idan zaka tura mutum wani guri kasancewa ba za a yadda da shi ba, ko ka a kana so dai ka kara karfafa gaskiyarsa, ka ba da shaida, ka ba shi shaida ka ce gashi rike. In ka je ka nuna musu wannan, za su yadda daga wajena kake, wannan babu komai. A lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda zo cikin sayo Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune, Abu Huraira yake cewa kunna qu'udan ma'a haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakar wa Umar fi nafarin, muna zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar da jama'a sahabbai duk an zagaye shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan a wata fita wani samame da suka je suka kai irin sariya da ake fita, to suna zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. Shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi, da ya tashi sai bai dawo ba. Saboda haka sai sahabbai suka ji tsoro, fa khashina an tuqan yuqtata adunana, sai muka ji tsoron a sace manzo sallallahu alaihi wasallam mu muna nan zaune. Fa faz'ina fa kuntu awwala man faz'a, da haka sai muka firgita muka tashi muka fita neman sa. Abu Huraira ya ce ni ne farkon wanda na wuce gaba a cikin abin nan tashin hankali, ina neman manzo sallallahu alaihi wasallam. Yace hatta ataitu ha'itan lil ansar li bani an-najjar fadurtu haulahu falam ajid baban, yace har nazo wani abin nan lambu gidan gona na mutanen Madina na banu an-najjar, yace nayi ta zagayawa nayi ta zagayawa ban samu kofar da zan shiga wannan gidan gona ba, wannan lambu. Yace fa idhar rabi'u yakhruju ma'uhu min bi'rin, fa idhar rabi'u yadkhulu ma'uhu fi hadha al-ha'it min bi'rin kharija, sai naga ga wato wani gwalalo na ruwa yana fitowa daga wata rijiya yana shiga cikin wannan lambu, wato ga wata babban rami, wani babban rami nan inda ruwa yake wucewa. Yace fahtafaztu kama yahtafizu sa'lam, saboda haka sai na takura jikina na kutsa ta wannan ramin na shiga cikin lambun kamar yadda alade yake yi, ya haɗe jikinsa ya shiga rami. Haka na yi sai na shiga, ina shiga sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Huraira, sai na ce na'am ya rasulullah, sai ya ce ma sha'anuk, me ya kawo ka nan? Ya ce ya rasulullah kunta ma'ana fa qumta fa abta'ta fa khashina an tuqta'a dunana fa faz'na fa kuntu awwala man faz'a, ce kana saura tare da mu ka tashi sai muka gaba ka dawo ba, lokaci yayi tso ba mu ganka ba, don haka hankalinmu ya tashi muka fita neman ka, ni nayi wo gaba, ina farkon wanda suka yi wo gaba wajen neman ka, don haka nazo nan. Fa fahtafaztu kama yahtafizu sa'lam, na kutso na shigo cikin wannan lambu kamar yadda alade yake kutsa ya shiga rami. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu ya Abu Huraira, khudh na'alayya hataini, فمن لقيته يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه, sai yace karbi takalman nan na guda biyu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi takalmin sa guda biyu, yace rike takalman nan ka tafi duk wanda ka fara gamuwa da shi min wara'i hadha al-ha'it, a bayan wannan lambu, fabashirhu biljanna, ka gaya masa kai dan aljanna ne, domin ya taho mutane sun biyo shi a baya sahabban da ke tare da shi sallallahu alaihi wasallam. Yana fita yace fa kana awwalu man laqita Umar, farkon wanda na fara gamuwa da shi shine Umar. Ina gamuwa da shi yace ya Abu ya Aba Huraira menene ma hatani na'lani sai yace hatani na'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira wannan takalman fa na hannunka dan ya rike takalma a hannu. Sai yace waɗannan takalman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya tura ni ba'asani man laqituhu yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu basharatu bil janna. Shi ya turo ne yace ga takalma na in rike wanda duk na hadu da shi yana cewa la ilaha illallah har zuci da gaske yake to in ga masa dan aljanna ne. To gashi sayyidina Umar shine farkon wanda ma ya fara gamuwa da shi, don haka kaga sayyidina Umar automatically dan aljanna ne. Don haka kaga waɗanda ba su san a ce Umar dan aljanna ne sai dai su mutu da bakin ciki, to ya za su yi? Yana fadar haka sai sayyidina Umar ya sa hannu ya dake shi a kirjinsa. Fadaraba baina thadiyayya darbatan kharartu li isti, yace ya sa hannu ya bangaje ni sai da na fadi akan duwawuna. Inji Abu Huraira yace irji koma. Abu Huraira ya taho yana kuka ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama. Sayyidina Umar ya biyo shi baya. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga Abu Huraira yana ta kuka yace ya Aba Huraira me ya faru? Sai yace ka aika ni ka ce duk wanda na gamu da shi yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbu basharatuhu bil janna. Na gamu da Umar ya tambaye ni na gaya masa amma ya dake ni sai da na fada akan duwawuna. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dubi sayyidina Umar yace ma hamalaka ala ma fa'alta ya Umar, me yasa kai abinda kai, me yasa ka dake shi? Yace ya Rasulullah kai ne ka aike shi cewa duk wanda ya gani ya ce da shi dan aljanna ne? In yana ya shahadu Allah ilaha ya ce da shi dan aljanna ne? Ce na'am. Manzo ce na'am ni ne na aike shi. Yace la taf'al fa inni khashitu in sami'aha an-nas an yattakilu fala ya'malu. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khallihim, yace ya manzon Allah kada ai haka domin tsoron da nake ji idan wasu suka ji kawai an ce wanda ya ce la ilaha illallah mustaqinan biha qalbu, in dai ya faɗa har zuci zai shiga aljanna shikenan, sai mutane kuma su saki jiki kuma su shantake a daina kuma wani aikin lada, a daina yin wato gwagwarmayar abin nan aikata aikin ibada ce, kaga shikenan sai su yi sakaci. Don haka a kyale su. Sai manzo Allah ce to shikenan a kyale su. Sayyidina Umar mulham ne. Ash-shahid a wannan hadisi kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zai aiki Abu Huraira sai ya bashi mai takalmansa dan su zan shaida. To wannan riga ta Annabi Yusuf alaihi salam da yace ku rike ku tafi da ita, akwai wani abu na mu'jiza a ciki, domin gashi ita ce ta zan dalilin da ya sa idan abin nan ya dawo, idan Annabi Yaqub ya dawo. Fa alquhu ala wajhi abi yati basiran, ya akai ya san zai dawo yana gani. Kaga wannan yana nuna wahayi ne, wahayi Allah ya masa cewa ya bada rigan nan aje a jefa masa a fuskarsa ko a kusantar da ita ga fuskarsa, da an kai ta kusa da fuskarsa to zai dawo yana gani. Wannan wahayi ne Ubangiji ya masa, kuma mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin da Allah madaukakin sarki yake bawa annabawa. Shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu wata mu'jiza kutankwacin irin wannan a lokacin yakin Uhud. Akwai Qatada ibn Nu'man, ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam manya, ana cikin wannan yaki wani ya soke masa ido sai kwaidan ta zazzago, ta zazzago har akan kumatunsa idansa guda. Shikenan ya rike abin nan din ya tafi ya samu manzo sallallahu alaihi wasallama, ga ido na daya wani arna ya zazzago min shi ya Rasulullah. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to in kana ganin zaka yi hakuri ya zan sakamakon ka aljanna to sai kai hakuri, in kuma kana ga ma addu'a to shikenan sai ma addu'a. Sai ce ya Rasulullah aljanna kan babban sakamako ne, babu sakamakon da ya kai wannan. Ata'un jazil wa jaza'un azim, kyauta ce babba kuma sakamako ne da ba irinsa. Amma ya Rasulullah ta'rifu annani rajulun mubtalan bi hubbin nisa fala yarawni fayaquluna hadha a'war fayaqulna hadha a'war fala yuridnani. Ya Rasulullah ka san ni kuma ina da neman in nemi wannan in aura in nemi waccan, ce to kada in je da ido ɗaya su ce kai ba za mu aure shi ba idansa ɗaya. Ce ya Rasulullah in zai yi a haɗa biyu ɗin, a mayar min da ido sannan a roƙa min aljannar. yace laka zalik annabi ya kama han ya kama abin da din kawai ya sa hannun sa ya mayar sai ya zan wannan idan ya fi gani ya sama da saura sama da dayan na farko ya fi kyau kuma ya fi gani don haka haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu tashi mu'jizar irin wannan فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين كذو من دي يالنكو غبا ديا دو يأيان النبي يعقوب عليه السلام ياتي أجمعين دنك أبروني دا ياتي وأتوني بأهلكم كذو من دي يالنكو انك زود وصبا زود وصبا كاغا أن دي زود يالن فأما دي ياتي أجمعين يانونك أبر كوا دعاك كوا دو كوا سيان زود شي دعاك دو يوان جدن النبي يعقوب واندا wasu malamai suke cewa sun kai a lokacin 70 kai ko 76 duk gaba ɗaya a taho da su don yana so ya baro ya ebo iyayensa gaba ɗaya da ƙauye kawo su birni walamma fasalatil iru yayin da wannan ayarin suka bar Masar kafin ma su yi nisa qala abuhum annabi yaqub yana can Masar yana can Palestine ko in ce yana can Urdun ardu bani ardu kana'an yana a wancan gurin sai ya fara jiyo kanshin annabi Yusuf alaihi salam qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidu ina jin wato kanshin annabi Yusuf sai yake gaya wa sauran ƴaƴansa ko jikokinsa da suka rage wanda basu fito ba yake ce musu ina fa jiyo kanshin Yusuf amma ina gudun kakure nan hankali saboda suna ga ya tsufa don haka ya rudi don haka banda magana Yusuf ba abin da yake yace ni fa ina jiyo kanshin Yusuf wato ka duba tazarar da ke tsakanin wannan garuruwa guda biyu ko a wancan lokacin an ce tafiyar kwana 80 ne tafiyar kwana 8 ne kafin a ƙara su tafiyar kwana 8 amma ya jiyo kanshin annabi Yusuf alaihi salam to wannan mu'jiza ce ita kanta mu'jiza ce da Allah yake wa annabawa wanda duk yayi imani da annabci ba zai yi mamakin haka ba dan a samu khariq min khawarij al-ada idan har waɗanda ba annabawa ba saboda biyayyar da suka yi wa annabawa ubangiji yana ba su karama irin wannan ina ga annabawa kuma sayyidina Umar lokacin da ya tura wata runduna don su je su yaki a wata ƙasa yayin da wannan runduna take kokarin a gallabe ta a kariya ta sayyidina Umar yana huduba kan minbari na manzo sallallahu alaihi wasallam a garin Madina sai ji kawai aka yana ya sariyatul jabal aljabal aljabal ya sariyatul jabal aljabal yana ya sariya ya sariya shine komandan rundunar ce ya sariya yi da runduna ta can wajen dutse ku yi wajen dutse ku nufi inda dutse yake mutane ba su gane kan maganar ba tunda su dai sun gama ga dai sayyidina Umar tsaye gaban su yana huduba ba su ga wani sariya a gaban su ba amma sayyidina Umar yana ta fadar wata magana wanda su kuma a can sai suka rika jin maganar wato kamar amsa kuwa sai suka rika jin sautin sayyidina Umar ya sariyatul jabal aljabal ya sariyatul jabal aljabal nan da nan shi kuma wannan komanda din sai ya kwashi din sai aka yi wajen dutse kuma sai Allah ya ba su nasara ana haka sai ga mai bushara ya zo ya samu sayyidina Umar yace da shi ai an yi nasara kuma ga abin da ya faru muna cikin yaki an kusa a gallabe mu a karya mu kawai sai muka rika jin sauti ana ce da sautin ka yana cewa da mu ya sariyatul jabal 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 da ko muka yi wajen wannan dutse sai Allah ba daukakin sarki ya ba mu nasara to kaga ashe wannan karama ce idan har wanda yake ba annabi ba kamar sayyidina Umar saboda biyayya sa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu irin wannan karama ina ga wanda yake annabi ne na Allah saboda haka wannan karama ce ba abu ne da za a tsaya ana tunanin yaya aka yi ya faru ba walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun ba dan kada ku rena min hankali ba ku ce na rude qalu sai ku cewa suka yi kamar ya zuga su tallahi innaka lafi dhalalikal qadim wallahi kana nan dai cikin rudin nan naka na da da muka sani har yanzu dai kana cikin sa wato waccan magana da ya faɗa sai kamar ba ya zuga su sai suka ce ai yana nan cikin kuskurensa na farko don haka wannan magana da yake yi duk sumbatu ne na ya rasa annabi Yusuf alaihi salam don haka yana cikin dimuwa da tashin hankali shi yasa waɗannan maganganu suke fita daga bakinsa to wannan magana ce da bai kamata su abin da daya ga ubansa ba ballantana kuma uban da yake annabi ne to amma sun da suna ganin cewa kamar shi yanzu ya zama wato kamar majnunu Yusuf ba abinda ba za su faɗa akan sa ba. Falamma an ja al-bashiru, to bayan wannan mai bushara, wato kafin su shigo sai aka turo mai bushara, domin wanda yana daga cikin abinda ake so a dada wanda yake cikin damuwa rai a samu wanda zai kai masa labari da wuri-wuri. An ce khairul birri ajiluhu, wato khairul birri ajiluhu, alherin da yafi shi ne alherin da aka fi gaggauto da shi. Don haka kafin sauran ‘yan uwa su iso, shi sai ya yo gaba a guje ta yadda zai kawo bishara. Wasu malamai suka ce shi ne wanda ya ɗau waccan rigar da jini ya riƙe ya je kai wa babansu, shi ne kuma yanzu ya ce to ni a bani yanzu kuma tun da dai kuka ɗora min wancan nauyi to ku bani kuma wannan nima, shi ma a bani shi. Falamma an ja al-bashiru alqahu ala wajhi, yana zuwa ya jefa wannan riga akan fuskar annabi Yaqub, fartadda basira, nan take wannan fa'u din ta nanu ta'kif, nan take sai ya dawo yana gani. Qala, sai yace alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, ba na gaya muku na san abinda ba ku sani ba, na san abinda ba ku sani ba daga Allah, domin shi annabi ne ana masa wahayi. A can baya ya gaya musu haka, inna ma ashku basri wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, to shine yake tuna musu waccan magana da ya faɗa musu a baya. Yanzu gashi ya gaya musu cewa ya jiwo kanshin annabi Yusuf alayhi salam, kwana 8 da suka wuce suna ganin cewa kawai rudewa ce ta tsufa da kuma gigi cewa ta ya rasa annabi Yusuf alayhi salam shekara da shekaru. To gashi yanzu ga abin da ya faɗa din ya tabbata. Alade, dila da ce ko? Alade na ce ko? Dila, na'am. Kasa ana fama da mura aladu, Allah ya sauke. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana, qalu sai suka ce ya abana, karanta ka.
Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna qatiqin, qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafur.
Qalu, sai suka ce ya abana, ya mahaifinmu, ya babanmu, istaghfir lana dhunubana, ka nema mana gafarar ubangijinmu, ka nema mana gafarar zunubanmu, inna kunna khati'in, lalle mu mun kasance masu kuskure ne. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim, yace da sannu zan nema muku gafarar ubangijina, lalle shi ubangiji mai yawan gafara ne, mai yawan jinkai. Wato bayan sun fahimci kuskurensu 100%, abinda duk suke tsammanin ba haka ne ba, ya gashi ya tabbata haka yake, sai suka ce to ya babanmu ka nema mana gafarar laifukanmu. A nan sun hango girman laifukansu, don haka laifukan suke ta hangowa, sun ga girman laifukan, shi ya sa ma ba su ce istaghfir lana rabbana ba, sai istaghfir lana dhunubana. Amma annabi Yaqub alaihi salam da ya tashi ba su ansa, sai ya ce sawfa astaghfiru lakum rabbi, shi ya san girman ubangiji yafi girman duk wani laifi. Duk wani laifi in ka kiyasta shi da girman rahamar ubangiji to ba komai komai bane, don haka ubangiji na iya gafarta shi. Don haka su sun kalli girman laifin, shi kuma ya kalli girman rahamar ubangiji. Don haka su sai suka ambato laifi, shi kuma sai ya ambaci ubangijinsa. Qalu ya abana, suka ce ya babanmu, istaghfir lana dhunubana, a nema mana gafarar zunubanmu. Kaga wannan ya nuna halaccin ka nemi addu'a gurin dan uwanka, musamman in kana ga alamar salaha a wajensa. Wannan ba shi yake nuna kada kai kai addu'a ba, kamar yadda wasu suke dauka in dai sun sa ayi musu addu'a su ba sai sun yi ba, wannan kuskure ne. Ita addu'a ibada ce. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, saboda Allah ya kirawo addu'a ibada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwa al-ibada, addu'a ibada ce. Don haka ka kira ubangiji ka roƙe shi, in ma baka kiransa baka roƙonsa to ubangiji zai fushi da kai. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, saboda haka wajibi ka riƙa yin addu'a, ko da zaka nemi ataya ka da addu'a. Shi yasa kalmar ataya ni da addu'a tana da daɗi, tana da kyau, domin kalmar ataya ni ta nuna kana yi. Don abinda kace tayani to ba koma kai gefe ba, kai kasa ido da kai ake yi, ce to tayamu da addu'a da Allah, tayamu da addu'a. Amma kawai kace ayi addu'a, ayi min addu'a, kai kuma ka koma kana ganin ko kai addu'ar ka ba za a karba bane, ko kuma a kai kafi karfin kai addu'ar ne, duk wannan dai bai dace ba. Don haka yana da kyau, ba laifi dan ka nemi wato wani ya yi maka addu'a, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai cewa idan sun ga Uwaisul Qarni su nemi ya yi musu addu'a, su nemi ya abin nan sayyidina Umar da ya ganshi kuma sai da ya nemi ya masa addu'a sayyidina abin nan Ibn Taymiyyah shi yana ganin kamala shine hatta neman addu'a din kada kai saboda ga zan ka tawakkalinka ya cika ta kowane bangare akwai hadisin da yake cewa sayyidina Umar zai tafi umara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tansana ya akhi min du'ai kada ka manta mu addu'arka wannan hadisi bai iganta ba hadisi ne dhaifi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin tawassul wal wasila bai neme wani ya masa addu'a ba sai dai shi a neme ya yi addu'a kai tsaye shi yake roƙon Allah amma bai taba cewa wani ya yi masa ba wannan ba yana nuna laifi bane kai ka nema kamar yadda muka faɗa annabi ya kwadaitar da mutane su nemi addu'a gurin Uwaisul Qarni duk da ba sahabi bane tabi'i ne gashi kuma nan ƴan uwan annabi Yusuf suna cewa annabi Yaqub istaghfir lana zunubana ka nema mana gafarar laifukanmu don haka kana iya cewa wani ya taya ka da addu'a wannan yana daga cikin tawassuli da addu'ar abin nan mutun na kwarai inna kunna khati'in lalle mu mun zan masu kuskure ne saboda haka sun fito sun kare yadda da cewa su masu kuskure ne a gaban mahaifinsu bayan a can baya sun yadda cewa su masu kuskure ne a gaban annabi Yusuf alaihi salam qala sawfa astaghfiru lakum rabbi suka ce da sannu zan nema muku yace da sannu zan nema muku gafarar ubangiji na da yace da sannu zan nema muku ya nuna zai jinkirta neman gafarar ne sai wani lokaci wasu malamai suka ce ya nemi ya jinkirta ta ne zuwa ga asahar wato sulusun dare na karshe gab da asuba domin a lokacin ne ubangiji yake sauka yana cewa man yad'uni fa astajiba la wane ne zai roke ni an sa masa wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa a wannan lokaci ubangiji yakan yi wannan shela duk wanda yake neman gafara yayi addu'a a karbi addu'arsa mai neman gafara ya nemi gafara a karbi abin nan a gafarta masa saboda haka yace ku bari zan nema muku gafara wasu malamai suka ce wannan baya hana a ce ya nema musu gafara a lokacin sannan kuma ya musu alkawarin zai ci gaba da nema musu gafara zai nema musu ita a lokacin da ya abin nan a lokacin da yake lokaci ne da ake sa tsammanin karba addu'a a cikin sa a wasu suka ce yana ya jinkirta ne zuwa ga daren juma'a duk dai wannan bayanai ne daga wasu daga cikin malamai ba nasi bane zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wani malamin tafsiri da ya fassara saufa astaghfiru lakum rabbina rabbi yace da sannu zan nema muku gafarar ubangiji na yace anan yana abinda yake nuni cewa annabi yaqub alaihi salam har yanzu bai huce ba don haka a lokacin yake nuna atake zai musu alamar burbushin abin da yake ransu to ba za mu tsammaci cewa annabi Yusuf alaihi afwan annabi Yaqub alaihi salam zai zanda irin wannan zuciyar ba bayan duk irin wannan abu da ya faru ga dansa ya fahimci cewa yana da rai har ya zama mai wani matsayi babba a Masar babu shakka ba zai ce ba zai gafarta musu ba ko ba zai neman musu gafarar ubangiji ba ko ba zai yafe musu ba dansa ba zai fi shi karamci ba domin karamcin dansa a gurin ubansa ya gada dan shi ne karimun ibnu karim don haka mai karamci ne kuma dan mai karamci ne saboda haka ubansa ma mai karamci ne don haka ba za mu yi tunanin cewa wai ya ki nema musu gafara ne a lokacin dan alamar cewa har yanzu abin yana kaikayi a ransa bai huce ba ba haka bane ce innahu huwal ghafurur rahim lalle ubangiji shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai falamma
ما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
نعم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. تو ينزو غاشي نان النبي يعقوب عليه السلام ده ذريه سا غبا دايا يايا ده جيكوكي دكانسو سن تاشي سن نفو قصر مصر لوكاتين ده النبي يوسف عليه السلام يجي لابارن غا سنن سنزو باكين غاري زاسو شغو سي يفتي تروسو يجي يتروسو يجاو يايانسا يرنغو ميسو يكومتي سشغو مصر إن شاء الله آميني su shigo Misra suna masu aminci masu kwanciyar hankali in Allah ya so. Wannan yana nuna maka wato haka ya kamata mutun ya kasance idan ya samu matsayi kada ya ki iyayensa koda a kauye suke, dan zaka ga wani iyayensa sun wahala da shi tun yana yaro, sun sa shi a primary, sun kashe kudi, sun sa shi a secondary, ya je jami'a ya zama likita, ya shigo birni yana aiki. To da ya ga babansa dan kauye ya zo asibitin su, sai ya nuna kamar bai san shi ba, sai ya rika me kazo yi to me kazo me kuma kake so, baya so wai ɗan uwansa likitoci ma su gane baban shi ne, ka a ce a babanka da ba kauye ne, saboda haka sai ya rika kaga ya duk ya nuna kamar bai san shi ba kwata kwata, kamar baya da alaka da shi, kawai shi yanzu dan ya samu wani matsayi, ya samu matsayi ya manta da dangin sa, ya manta da ɗan uwansa. To akwai irin wannan, wani zaka samu a kauye yake da ya samu wani matsayi shikenan kauyen ma daina zuwa, kuma baya so ya ga wani dan uwansa dan kauye ya zo inda yake, sai ga duk yana bata rai nan da nan, kokari yake ya sallame shi ya kuri shi, in ya nuna ma zai kwana gobe ya wuce, sai ka je na a'a hanyar nan ta ku ba kyau gara ka koma. To ka kwatanta wannan da dabi'ar da Annabi Yusuf alaihi salam ya nuna, da halin mutunci da ya nuna, tashi yayi yaje taro ubansa, zaka zuwa yayi taro ubansa. To kuma ana samu wannan har cikin yan siyasa, zaka samu wani siyasa yaje kauyen su, an yayi campaign an zabe shi chairman, da an zabe chairman kuma shikenan ya daina shiga kauyen kuma, sai in ya gama tenuwa din gaba daya kuma ya dawo neman qur'a sai ya shigo kuma. To kaga da inda aka san abin da ake yi ne, kaga yana shigowa sai a bi shi da jifa, ce sai da gama cinye kudin sannan ka dawo mu ko mu jefa ma qur'a, ka je kwashi kudi ka gudu. To akwai irin waɗannan, maimakon lokacin da ya samu ya tuna ƴan uwansa wanda suke makusanta, suna da haƙƙi na musamman, wa ati zal qurba haqqahu wal miskin, ubangiji ce ka bawa na kusa wato haƙƙinsa, saboda haka yana da wani haƙƙi na musamman. To maimakon ka duba wannan haƙƙin nashi, na farko haƙƙinsa na yana ƙarƙashinka, na biyu kuma haƙƙinsa na kusanci, sai kai ta guje masa. Annabi Yusuf alaihi salam tashi yayi je ya taro su, duk daga irin matsayi da mulki da Allah ya bashi. Don haka awa ilaihi abawaihi, sai ya jawo iyayensa biyu jikinsa, iyayensa biyu babansa da babarsa, wasu suna cewa innarsa ce babarsa ta rasu, amma Ibn Jarir At-Tabari a tafsirin sa yana cewa babu wani dalili da ya nuna cewa babarsa ta rasu. Don haka tunda Al-Qur'ani yace baba abin nan iyayensa, babu dalil da zai samu canza babarsa da innarsa, sai idan mun samu dalili tabbatacce wanda ya nuna haka, kuma babu wani dalilin da ya nuna haka. Wannan kuma shine wasu malaman tafsiri da dama suka goyi baya, kamar Ibn Atiya a cikin littafinsa Al-Muharrar Al-Wajiz, da shi kansa Ibn Kathir yace wannan maganar da Ibn Jarir ya faɗa ita ce dalili yake goyen baya, sannan siyakin wannan abin nan kissa din yake nuna haka. Sawaka awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu misra, yace ku shigo Masar, ku shigo garin Masar, insha Allahu amini, in Allah ya so kuna amintattu. Wa rafa'a abawaihi ala al'arshi, to bayan sun shigo abin nan, sun shigo Masar, suka shigo fadarsa nan ne, ya dora iyayensa biyu akan kujerar sarauta. Wa kharru lahu sujjada, wawu nan haliya ce, wa kharru lahu sujjada wal halu annahum kharru lahu sujjada, alhalin sun fadi sun masa sujjada. To shine ya daga su, ya dora su akan gadan abin nan, ya dora iyayensa akan gadan sarauta. Wa qala, yace ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, yace ya babana, wannan shine fassarar mafarki na da nayi tun da can. Qad ja'alaha rabbi haqqan, ubangiji na ya sanya wannan mafarki yanzu ya tabbata gaskiya. Wa qad ahsana bi, kuma ubangiji na ya kyautata mun. Iz akhrajani min as-sijni, yayin da ya fito da ni daga kurkuku. Wa ja'a bikum min al-badwi, ku kuma ya fito da ku daga kauye. min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati, bayan shaytan ya bata tsakankani na da ƴan uwana. Inna rabbi latifun lima yasha, ubangiji na mai tausasawa ne ga abin da ya so. Innahu huwal alimul hakim, lalle shi ubangiji mai yawan sani ne kuma mai hikima ne. To kaga anan lokacin da suka shigo sai suka fadi suka yi masa sujjada. Malamai suka ce sujudu tahiyyatin ne, la sujuda ibada, sujjada ce ta gaisuwa ba sujjada ce ta ibada ba. A wancan lokacin ba a hana a fada aiwa mutum sujjada da sunan gaisuwa ba, shari'a su ba ta hana wannan ba. Shine Ibn Kathir yake cewa wa kana hadha sa'igan fi shara'ihim, a shari'a su wannan ya halatta. Idza sallamu ala al-kabir yasjuduna lahu, idan sun an je gaisa babba a fada ai masa sujjada. Wa lam yazal hadha ja'izan min ladun adama ila shari'ati isa, wannan bai gushe ba, wato halal a ci gaba da yi har zuwa zamanin shari'ar annabi Isa alaihi salam. Fa hurrima hadha fi hadhihi al-milla, da addinin musulunci yazo sai aka haramta yi ma wani sujjada. Waju ila sujudu muhtasab bi janabir rabbi, aka sanya ubangiji shi kadai ake wa sujjada subhanahu wata'ala. Wa hadha madmun qawli Qatada wa ghayrihi, wannan shine abinda maganar Qatada da waninsa suke nunawa. Hadisai da dama sun zo sun nuna cewa ba a yi ma wani sujjada sai Allah, sawa'un sujuda tahiyyatin ko sujuda ibada. Malamai kam sun yi ijma'i, duk wanda zai yi ma wani sujjada da sunan ibada wannan ya ba musulunci. Duk wanda zai fadi ya sa goshinsa kasa da sunan yi ma wani sujjada da sunan ibada, to wannan ya ba musulunci. Wanda kuma zai yi masa da sunan girmamawa saboda yana ga babba ne, bara ya dora goshinsa kasa ya gaishe shi, to wannan ya aikata haramu. Kuma bai dace a bashi ya ci gaba da yi ba, domin yin in ya ci gaba da haka to zai kai ga bauta masa din ma. Me yasa shari'a ta hana din? Domin barin wannan din ya ci gaba, babu shakka zai ja mutane zuwa ga bautar wani Allah, sai a shiga kuma yi wa mutane sujjada da sunan bauta. Imamu Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad dinsa, da Abd ibn Humayd da Tabarani al-Mujam al-Kabir da Ibn Abi Shayba al-Musannaf da malamai da dama. Hadisin Abdullahi dan Mas'ud, wato wannan hadisi da zan karanta shi yake nuna cewa musulunci ya haramta wannan tun farkon sa, ba kamar yadda naji wani malami yana fada cewa ba a haramta ba inda aka hana. To musulunci ya haramta wannan tun farkon sa. Hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana cikin Musnad na Imam Ahmad, kuma sansala sa mai kyau ce, yana cikin Mu'jam at-Tabarani abin al-Kabir, yana cikin Musannaf na Ibn Abi Shayba da wasu littattafai da dama kamar al-Musnad na Abd ibn Humayd da Musnad at-Tayalisi, duk sun ka hadisin. Abdullahi dan Mas'ud yana bada labarin hijirar su ta farko da suke zuwa Habasha, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi Habasha hijira, akwai wani sarki adali a ƙarƙashin wannan sarkin, ba yarda a zalunci kowa, wannan sarkin ba yarda a ƙarƙashin mulkin sa a zalunci wani, don haka ku je can ku yi hijira, ku fake da addinin ku har lokacin da za mu samu sararawa a nan Makka. To lokacin da suka tafi, inji Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ba'athana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila an-Najashi wa nahnu nahwun min 80 rajulan, wato Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu zuwa ga Najashi sarkin Habasha a lokacin mun kai 80, fihim Abdullahi ibn Mas'ud wa Ja'far wa Abdullahi ibn Arfata wa Uthman ibn Maz'un wa Abu Musa, to cikin mu akwai waɗannan duk suna cikin waɗanda aka tura. Fa atau an-Najashi, sai suka zo da ga Najashi. Wa ba'atha Quraysh Amr ibn al-As wa Umara ibn al-Walid, da suka zo su kuma Qurayshawa da suka ji labarin cewa ga musulmi can, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su Habasha, sai suka tura wakilan su don a je a dawo da waɗannan musulmin a ci gaba da nuna musu azaba, wala Allah za su yi ridda su koma kafirci. Don haka sai aka tura Amr ibn al-As a lokacin bai musulunta ba, da Umara ibn al-Walid aka tura su da kyauta, gwaggwaɓar kyauta, aka ce a kai wa Najashi don ta zan kamar cin hanci. Falamma dakhala ala an-Najashi sajada lahu, Amr ibn al-As da Umara ibn al-Walid suna shiga fadan Najashi, sai suka fada suka yi masa sujjada. Thumma ibtadarahu an yaminihi wa an shimalihi, sai suka koma ɗaya ya koma hagu, ɗaya ya koma dama, suka tsaya. Thumma qala lahu, sai suka gaya wa Najashi, inna nafaran min bani ammina nazalu ardaka wa raghibu an millatina, ko wa raghibu anna wa an millatina, suka ce wasu ƴan uwanmu wanda muke ƴan baffanni sun gudo sun zo inda nan ƙasarka, kuma sun guje wa addinin mu ne, sun guje mana. Nazalu ardaka wa raghibu anna wa an millatina, qala fa ainahum, sai na jashi ya ce suna ina yanzu sai suka ce ai hum fi ardika fab'ath ilaihim suna nan cikin kasarka ai ka su zo a kawo su fab'ath ilaihim sai aka ce aka aika aka ce duk su zo aka je aka nemo su ana kawo su abin nan kafin su zo sai Ja'far ibnu Abi Talib sai ya ce ana khatibukum al-yawm ni zan muku hudu ba in an je kowa ya shiru ni ne mai magana fattaba'u sai suka tafi fa sallama wa lam yasjud abu abin nan Ja'far na gaba yana zuwa ya ce assalamu alaikum sai bai sujjada ba fa qalu lahu malaka la tasjudu lil malik sai ba za ka yi wa sarki sujjada ba sai ya ce da su inna la nasjudu illa lillahi azza wa jalla kaga gaisuwa ce a nan gurin amma tunda a shari'ar musulunci an hana yace to mu ba wanda muke wa sujjada sai Allah qala wa ma za ka yace saboda me sai ya ce da shi inna Allah azza wa jalla ba'atha ilaina rasulahu sallallahu alaihi wa sallama wa amarna alla nasjuda li ahadin illa lillahi azza wa jalla wa amarna alla nasjuda li ahadin illa lillahi azza wa jalla kaga ashe tun farkon musulunci kafin ma ayi hijira zuwa madina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sahabbai cewa kada su yi ma wani sujjada sai Allah san haka a lokacin Ja'far yace ya umarce mu kada mu yi ma wani sujjada sai Allah to wannan shi yasa lokacin da Mu'adh ibn Jabal ansari ne mutumin madina ne don haka ba lalle ne ya san wannan hukunci ba da yaje Sham ya gano ana yi wa fada-fada na coci sujjada wato mabiyansu na faduwa su yi musu sujjada yana zuwa sai yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kamata ayi wa sujjada tunda shi yafi waɗancan fada-fada matsayi ba ma haɗi shi annabi ne na Allah waɗancan kuma batattu ne to ga su batattu ana musu sujjada shi annabi na Allah da mai ba za mu masa sujjada ba shi yafi kamata mu yi ma wannan girmamawar don haka yana zuwa sai yake ga wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga ahlul kitabi yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim suna yi wa fada-fadan su da fastocin su wato sujjada afala nasjudu laka bama maka sujjada ba annabi yace law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani ya yi ma wani sujjada sai in ce mace ta yi wa mijinta a nan dan ya ƙara fito da haƙƙin miji ne ba wai dan ya nuna cewa miji zai iya yin tarayya da Allah cikin wani abin bauta ba a'a dan dai a ƙara fito da girman haƙƙinsa ne wannan shi ne dalili kawai Qais ibn Sa'ad shi ma ya yi irin wannan hakan ta faru gare shi ma abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa kenan a hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Ibn Hibban da kikkiawar salsala manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad walau kana ya ahadun yanbaghi lahu an yasjuda li ahad la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha lima azzama Allahu alaiha min haqqihi manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi ko ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad bai kamata bai dacewa ga wani yayi ma wani sujjada da a ce ni zan umarci wani da a ce ya dace wani ya yi ma wani sujjada to da mace dace ta yi wa mijinta sujjada saboda irin yadda Ubangiji ya girmama haƙƙinta a kansa ko haƙƙinsa a kanta na'am kaga anan ma yanbaghi ba wai tana nufin cewa a iya yi ba wani ya iya cewa ai ma yanbaghi ba ta nuna haramci a lugar alqur'ani da lugar manzo sallallahu alaihi wasallama ma yanbaghi tadullu ala ghayatil imtina tana nuna kai gaya wajen hana abu an kai makura an kai matuka wajen hana abu idan aka ce ma yanbaghi kamar yadda Allah ya ce wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada zaka ce baka ruhi ne ake nufi da ma yanbaghi anan ko wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu kana nufin annabi ya ga dama zai waka ba makaruhi ne kawai a hana shi waka wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum kaga duk inda mayan bagi ta zo a waɗannan ayoyin ba ta nuna cewa abin mai sauki ne babban abu ne kamar yadda Allah yake cewa ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya baya dacewa ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya baya dacewa kaga anan ba wai yana nufin cewa makaruhi bane yana nufin haramci ne domin bai halatta ka dauki wani majibinci ba Allah ba haramun ne saboda haka wannan hadisi da na Sahih Ibn Hibban da yake cewa ma yanbaghi li ahad shi kansa yana nuna haramci. Wancan kissa ta Ja'far da sauran ƴan uwansa da mutanen Habasha yana nuna tun farkon musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su su yi wannan. To kuma wannan magana ita ce maganar da malamai suka faɗa daban-daban. Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa lokacin da ya zo yana magana akan sujjadar da mala'iku suka yi wa Annabi Adam alaihi salam, sai yake cewa an yi sabani, shin wannan sujjada din ta keɓanta ga Adam ne alaihi salam, ba wani wanda ya halatta a yi masa sujjada sai Allah? In ban da shi, shi ne kadai Ubangiji ya yi togaciya ya ba da dama a yi masa sujjada, ko ku a'a har ma wani na ana iya yi masa sujjada har zamanin Annabi Yaqub alaihi salam, tun daga shi warafa abawai alal arshi wa kharru lahu sujjada, ya zan ƙarshen lokacin da aka halatta wannan sujjada din shine zuwa zamanin Annabi Yaqub alaihi salam, daga baya aka hana. To shine Qurtubi yake cewa wallazi alaihi al-aktharu, zan karanta nassin sa, wallazi alaihi al-aktharu annahu kana mubahan, abinda yake mutane mafiya yawancin malamai suke kansa cewa wannan abun an halatta shi ila asri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, har zuwa aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda dai Ibnu Kasir ya faɗa. Wato abin halal ne in ko kula Najashi mutanen sa na yi masa, saboda addinin su ba a hana ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo shine ya hana, don haka musulmi suka gaya wa Najashi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu kada mu yi wa kowa sujjada sai Allah, duk da cewa sujjadar da ake masa ta gaisuwa ce, ba sujjada ce ta bauta ba. To shine ya ce wa anna ashabahu qalu lahu hina sajadat ash-shajaratu wal jamal nahnu awla bis-sujudi laka min ash-shajara wal jamal ash-sharidi, sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun gaya masa yayin da bishiya da raqubi suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam sujjada, shine sai suka ce mu ya kamata mu maka sujjada sama da wannan bishiya da wannan raqubi wanda ya kubuce daga meshi. Fa qala lahum, sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi an yasjuda li ahadin illa lillah, la yanbaghi an yusjada li ahadin illa lillah, bai halatta a yi ma wani sujjada ba Allah ba. Sannan Qurtubi sai ya kawo hadisin Mu'az ibn Jabal wanda muka karanta a baya. Sannan sai ya ci gaba da cewa qultu wa hadha sujudul manhiyu anhu, wannan sujjadar da aka hana, qad ittakhadhahu juhalul mutasawwifa adatan fi sama'ihim, wasu jahilan sufaye sun mai da shi al'ada yayin da suke sama'in su, wato ana kada dindufa ana zikiri ana abin nan rayeraye, wa inda dukhulihim ala mashayikhihim, ko lokacin da suka shiga ga shehinan su, wasigfarihim, suna neman gafarar su, fayara alwahidu minhum idha akhadahu alhalu bi za'mihi yasjudu lil aqdab, fayura alwahidu minhum idha akhadahu alhalu bi za'mihi yasjudu lil aqdab, ce sai kaga ɗaya daga cikin su wannan jahilai, daya ana cikin wannan sama'i, wato ana kada dindufa ana ta kada-kadi ana wasu rere-reren waƙe-waƙe wanda suke kira sama, yace wai idan hali ya same shi, ya shiga wani hali ya kamu sosai, zikiri ya ratsa shi, shikenan sai ya fadi ya sujjada a gaban aljikin kafafuwan shehinsa, yace li jahilihi, saboda jahilcin sa, sawa'un akana lil qiblati am ghayriha, duk inda ya samu kawai zai fadi ya sujjada, ko a kibla ko a waninta, jahalatan minhu, dan jahilci, yace dalla sa'ihum wa khaba amaluhum, aikin su ya lalace, abin nan kokarin da duk suke anan ya bace, kuma aikin su ya lalace. Wannan magana ce ta Qurtubi, tana nan a cikin tafsirin sa, a cikin tafsirin suratul baqara, inda yake magana akan sujjadar mala'iku ga Annabi Adam alaihi salam. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin fatawa juz'insa na 4 shafi na 100 da shafi na 16 ya nakalto fatawar Izzuddin ibn Abdussalam Abu Muhammad, Izzuddin ibn Abdussalam wanda ake kira Sultanul Ulama, yana da fatawa da yayi fatawoyi masu kyau, inji Ibn Taymiyyah yace fatawa ne masu kyau. To ya nakalto abubuwa da yawa a ciki, daga cikin abinda Izzuddin ibn Abdussalam yake cewa wala yajuzu sujudu li ghayrillahi min al-ahya'i wal amwati wala taqbil al-quburi wa yu'azzaru fa'iluhu, yace baya halatta a yi sujjada ga wanin Allah, mai rai ne ko matacci, bai halatta a yi masa sujjada ko a sumbanci kabari, yace kuma duk wanda ya haka ya kamata a hora shi. Wato idan akwai shari'a ta addinin musulunci, ya kamata a kai shi gaban alkali ya yi masa horon da ya ga ya dace, bulalace ko tsare shi. Wannan fatawa ce ta Izzuddin ibn Abdussalam. Izzuddin ibn Abdussalam ya gabaci ibn Taymiyyah da abin nan da ƴan shekaru, saboda haka ba lokaci guda su kai ba. Haka nan ibn Taymiyyah an masa tambaya akan wannan, akan sujjada ga wani Allah, yace la yajuzu sujudu li ghairillah, bai halatta a yi ma wani Allah sujjada. A cikin littafin sa Iqtida'u Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim yayi magana akan wannan mas'ala, yace ka duba, Allah madaukakin sarki bisa harshen manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi lokacin da rana ta hudu da lokacin da ta faduwa kai sallah a lokacin. Duk da sujjada da zaka yi a lokacin, wa kake yi wa Allah? Sallah ce, kowa ya sani, in mutum ya tsaya a sallah ya kalli alƙibla dan Allah yake yi, ma'ana Allah yake fuskanta da wannan sallar. To amma saboda a wannan lokacin hudowar rana da lokacin faduwarta, dab da faduwarta, lokacin da ta yi jawur din nan, a lokacin masu bautar rana suke faduwa su yi mata sujjada, sai aka hana musulmi ya yi sujjada shi ma a lokacin ga Allah ma, don kada ma ya kwaikwayi, wato ya zama akwai mushabaha ga masu bautar rana. To ina kuma ga wanda shi zai yi ma wani Allah ne sujjada gaba daya? Kaga wannan min babu aula a hana. Ibn Taymiyyah yayi wannan magana, ina karantowa ne a littattafai domin kada a ce mu muke kawowa, maganganu ne a littattafai, kuma ina ga wannan duk yana daga cikin ilimi. Idan ba haka bane, kaga wani sai ya abin nan, saboda akwai waɗanda ana musu sujjada, mun gani ana musu sujjada, saboda haka mutane su fahimta ba wanda ake wa sujjada sai Allah. Idan kai wa mutum sujjada da sunan bauta, to ka ba musulunci, in kuma da sunan girmamawa ne, ka aikata haram. Shi kuma malami na Allah, duk sanda ya ga cewa za a yi masa sujjada ba Allah ba, to ya hana. Kun ga manzo sallallahu alaihi wasallama hana waye, yace la yanbagi, bai dace ba. Saboda haka da zarar wani jahili, kamar wancan jahilan da abin nan ya faɗa, da Qurtubi ya faɗa, Qurtubi bai ce duka sufaye ba, don haka ba wai duka sufaye ne ke yi masa sujjada ba, amma za a iya samun jahilai su yi saboda jahilci. To in har jahilin ya zo zai yi wa shehi sujjada, ya kamata shi ya ce la yanbagi, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wannan shi ne tsananin son annabi sallallahu alaihi wasallama. Ibnul Qayyim a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, Ibnul Qayyim ya bar duniya cikin shekarar hijira tana 751, 751, wato an doshi shekara 500 yanzu. To tun a wannan lokacin a cikin littafin sa Zadul Ma'ad yayi magana, inda ya magana akan aske kai ga wani Allah, ya nuna cewa aske kai khudu'un ne wa zilla, kaskanci ne da kaskantar da kai, ubudiyya ce, la takunu li ghairillah. Saboda haka yanzu yana daga cikin tamamul hajji ma kai aski, ko ka aske kanka. Shafi'i ma ya sanya aske kai, aski a hajji wato yana daga cikin rukunnan hajji. Idan kai hajji ba kai aski ba, to ka ba wani rukuni. Yake cewa wato shi wannan abin nan aski, min ablagi anwa'il ubudiyya, yana daga cikin ibada da tafi kowace isa matuƙa. Saboda haka Larabawa idan suna so su wulakanta ribataccen yaki, daga baya su sake shi, to sai su aske masa kai, sai su sake shi. Sai Ibnul Qayyim yake cewa faja'a shuyukhud dalal wal muzahimuna lirububiyya, sai shehunan bata waɗanda suke kokawa da Allah cikin matsayinsa na ubangijintaka, suke kokarin su ma su kutsa kansu, sai suka zo waɗanda suka yace alladhina asasu mashyikhatihim ala shirki wal bid'a, wanda suka gina matsayinsu na shehinta akan shirka da bid'a, yace fa aradu min muridihim an yata'abbadu lahum, saboda haka sai suka so mabiyansu su bauta musu. Fa zayyanu lahum halqa ru'usihim, sai suka kawata musu su rika yin talliya, kaga mai tatsina haka ya rika yi. Saboda haka duk wani yaron mai tatsina sai yayi talliya, dole ne. Sai suka kama zayyanu lahum sujuda, sai su rika musu sujjada, suka kawata musu su rika musu sujjada. Wasammahu bi ghairi ismihi, sai su ce girmamawa ce, huwa wad'u ar-ra'si bayna yaday ash-shaykh, ce sanya kai ne gaba ga shehi. Malam yace wala amrullahi, na rantsi da Allah, inna as-sujuda lillahi huwa wad'u ar-ra'si bayna yaday subhanahu wa ta'ala, ai sujjada ma sanya kai ne gaba ga Ubangiji madaukakin sarki. Sai yace ibadar da tafi kowace, wato in ka cire kalmar shahada, kuma ibada na rukunai wa abin na gabbai, wacce tafi kowace martaba ita ce sallah. Yace to amma ash-shuyukh wal mutashabbihuna min al-ulama wal mutashabbihuna bil ulama wal jababira qad taqasamaha, yace shuyukh da kuma waɗanda suke sanya rigan malinta da kuma masu nuna isa da zalunci a doren ƙasa, sai suka raba sallah a tsunan su, wanda ya dau wannan rukuni wance ya dau wannan rukuni kowa ya rike wani rukuni ya maida shi nashi fa akhadha shuyukh minha ashrafa ma fiha wa huwa sujud ce shuyukh da suka tashi sai suka dauki abin da yafi matsayi a cikin sallah shine sujjada aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbi wa huwa sajid fasjud waqtarib da Allah ya fada sai suka dauke sujjada su kuma masu sa rigar malinta su kuma sai suka dau ruku'u inji shi Ibn al-Qayyim yace fa idza laqiya ba'dhum ba'dan raka'a lahu kama yarka'u al-musalli li rabbih idan sashin sai gamu da sashi sai ya masa ruku'u kamar yadda mai sallah ke wa ubangijinsa wa akhadha al-jababiratu minha al-qiyam su kuma manyan azzalimai sai suka rike tsayuwar suka ci tasu ci don haka da ƴaƴa da bayi duk sanda suke zaune sai dai kowa ya tsaya ba wanda yasa ya zauna kuma in dai suna zaune dole ka tsaya wa qad nahaa Allahu wa rasuluhu an hadhihi al-umur ath-thalatha 'ala at-tafsil mala yace Allah da manzansa sun hana waɗannan abubuwa duka sun yi an yi bayanin haka dalla dalla fata atiha mukhalafatun sariha a rika yin wannan sabawa Allah ne kurukuru fanaha an sujud li ghairillahi ya hana ayyuma wani sujjada ba Allah ba wa qala la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad yace bai dacewa ga wani yayi wani sujjada wa ankara ala mu'adh lamma sajada lahu yayi inkari ga mu'az ya nuna bai dace ba wa qala mah yace bar wannan abu wa tahrimu hadha ibn al-qayyim yace haramcin wannan yima wani sujjada ma'lumun min dinihi bid-darura duk wani wanda yake musulmi ya san haramcin sujjada ga wani Allah ko min jahilcin sa ya san kayima wani Allah sujjada haramun ne shi yasa za ka ga ana yin wasu nau'uka na shirka amma da wuya ka ga an yi sujjada za ka ga mutun ya yarda idan aka ga wani ya je ya sanya wani dutse ko wani abu ya masa sujjada ce wannan ba musulmi bane saboda an fahimci cewa sujjada tana daga cikin manya-manyan alamomi da ake nuna bauta ga wani abu in kai ba wani ba Allah ba to ka nuna bautar ka gare shi malam yace wata juwizu man jawwazahu li ghairillahi muraghamatu lillahi wa rasulihi ce wanda zai halatta yima wani sujjada ba Allah ba to wannan yana ja da Allah ne da manzansa yana musu ne yana jawa Allah da manzansa hukuncin sa ne saboda haka abinda muke cewa yima wani sujjada ba Allah ba haramun ne idan ba da sunan bauta akai ba idan kuma da sunan bauta aka yi to wannan ya zama wato ridda ce shirka ce ga Allah saboda haka baya halatta a yi wani sujjada wannan sujjada da ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka yi wannan gaisuwa ce a lokacin su ana yin ta musulunci da yazo ya kulle kofofin da za su ba da dama a yi shirka duk kofofi sai kulle su duk wata kofa da za ta ba da dama a kai ga shirka musulunci gaba ɗaya sai rufe shi don shine sako na ƙarshe babu wani annabi da za a turo daga ƙarshe bayan al'amura sun rikice ya zo daga yara don haka musulunci sai fi kowanne tsanantawa akan babin shirka duk wata kofa da za ta kai ga shirka sai aka toshe ta don haka ba daidai bane lokacin da na yi magana akan wannan wani aboki na wanda muka yi karatu da shi to ba layin mu ɗaya ba sai yake cewa to naji ka ce ba za a yi wa shehi sujjada ba nace eh Allah ne ya ce ba ni nace ba sai ya ce to an yi wa annabi Yusuf ma an yi wa Adamu ma an yi wa Yusufu ma to kaga madin to kaga wannan bai dace ba komin matsayin shehin da yake da shi baya ba zai kai matsayi na Allah ba kuma ba zai kai matsayi na annabi sallallahu alaihi to annabi ya ce ka ayi masa to kaga ya kamata kowane ne aka zo za a yi masa sujjada ya hana wannan shine tarbiya ta musulunci Allah madaukakin sarki ya sa mu gane sai mu kwana anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad